sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum barkanku da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Za'arawa Aminu Faye da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 25 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su, da farko ga kanun labarai.
A yau Litinin wani gidan talabijin na Rasha ya nuna hoton bidiyon ministan tsaron kasar yana ziyartar sojoji, wanda ita ce fitowarsa ta farko a bainar jama'a tun bayan tawayen nan na gajeren lokaci da shugaban dakarun sojojin hayar kasar na Wagner yayi. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a yau Litinin ya buƙaci kungiyar tarayyar Turai da ta ƙarfafa goyon bayan Ukraine. Sannan masana sun ce ƴan raunaniyar dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba za ta iya kaiwa ga rage takun sakar da ke tsakanin Koriya ta Kudu da China ba.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cigaban tattaunawarmu da sanannen mai sharhi akan al'amuran tsaro kan dalilan da yake ganin sun haifar da rashin samun nasarar shawo kan matsalar tsaron, duk kuwa da irin makudan kuɗin da aka rika narkawa a ɓangaren tsaron. Idan hali ya yi, za ku ji shawarwarin da ya ba gwamnati mai ci yanzu a Najeriya, waɗanda kamar yadda ya ce idan aka bi su to akwai yiwuwar yin nasara a yakin da ake da matsalar tsaro da ta yi wa wasu sassan Najeriya ɗaurin goro. Za kuma ku ji cewa hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta ce tana shan matuƙar wahala wajen samun tattara hujjojin kimiyya wanda suke zama babbar cikar ga fafutukar da suke yi a wannan ɓangare na yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Babangida Jibrin kan gabatar. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Amma a yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin wani gidan talabijin na Rasha ya nuna hoton bidiyon ministan tsaron kasar Sergey Shoigu yana ziyartar sojoji, wanda ita ce fitowarsa ta farko a bainar jama'a tun bayan tawayen nan na gajeren lokaci da shugaban dakarun sojojin hayar kasar na Wagner Yevgeny Prigozhin yayi. Rahoton bai fayyace lokaci ko kuma inda Shoigu ya gana da sojoji da kuma kwamandojin kasar ba, wanda aka ce suna daga cikin dakarun Rasha da ke mamayar Ukraine. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya bayyana wa manema labarai a yau Litinin cewa boran da sojoji ke yi a Rasha wani lamari ne na cikin gidan Rasha, amma hakan na nuni da irin babban kuskuren da shugaba Putin ya yi a mamayar Crimea da ya yi ba bisa ka'ida ba da kuma yaƙi da Ukraine. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a yau Litinin ya buƙaci kungiyar tarayyar Turai da ta ƙarfafa goyon bayan Ukraine, yayin da kungiyar ta EU ta ƙara kusan dala biliyan 4 a wani asusun da ake amfani da shi wajen bada taimako ma sojojin Ukraine. Kuleba ya yi jawabi ne a taron Majalisar Harkokin Waje na EU ta bidiyo, inda ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya buƙaci tarayyar Turai da ta hanzarta yin galaba a kan Rasha ta hanyar ƙara goyon bayan Ukraine. Babban jami'in kula da harkokin wajen tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce Ukraine ita ce a gaba. Borrell ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za mu ci gaba da ninka tallafin sojoji da kayan aiki da horo ga Ukraine har illa masha Allahu. Masana sun ce ƴan raunananniyar dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba za ta iya kaiwa ga rage takun sakar da ke tsakanin Koriya ta Kudu da China ba, an dan farfado da tattaunawar da ta cize tsakanin manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Lokacin da Amurka da China suka amince a ƙarshen mako cewa za su ci gaba da raye manyan hanyoyin tattaunawa da daidaita alaƙar da ta yi tsani tsakanin su bayan da wani balan-balan na leƙen asiri da ake zargin na China ne ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya faɗa a yau Litinin a wani taron manema labarai cewa a ziyararsa zuwa Beijing daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Yuni an samu ci gaba. Amma alaƙar Koriya ta Kudu da Amurka kan manufofin China wanda ke da nufin tunkara abin da dukkan sun biyun ke kallo a matsayin ƙalubale da kuma tsarin ƙasa da ƙasa da ƙimar demokradiyya ya sa China ta ƙara tsanani wajen muzgunawa makwabtanta.
An jima kaɗan Zara'u za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da tattaunawa da muka yi da masanin tsaro Bulama Bukalti dangane da abin da yake ganin ya hana samun cikakkiyar nasarar da ake bukata wajen magance matsalar tsaro a Najeriya, duk da irin makudan kuɗaɗe da gwamnatocin baya suka riƙa narkawa a ɓangaren na tsaro. Idan ba ku manta ba dai a wani shirinmu da ya gabata ya fara da bayani akan waɗannan dalilai. Yanzu kuma
wato rashin shugabanci da sa ido ɗaya daga cikin manyan matsaloli kenan. Abu na biyu, tsabagen almundahana da kuɗaɗen da ake fitarwa na ɓangaren tsaro. Za ki ga sojoji a ƙasa kuma suna koke-koken hatta takalmin da za su saka na soja da kuɗinsu suke siya. Suna koke-koken ba a ba su abinci ko ba a biyansu albashi lokacin da ya dace. To kin ga in baka ɗau baka mai da hankali wajen kula da lafiya da walwalar shi sojan da yake ƙasa ba, baka ba shi kayan aiki yadda na yaƙi ban baki manta ba akwai General Adeniyi wanda yake shugabantar yaƙi da Boko Haram a lokacin, a video ya fito yana kukan cewa 'yan Boko Haram sun fi sayawan makamai. Amma kuma gwamnatin Najeriya ta fi Boko Haram kudi. To wannan almundahana an baki manta ba har ma shi mai ba wa shugaba Buhari shawara akan harkar tsaro Baba Gana Munguno ya yi hira ƙarara da Hausa yake cewa biliyoyin naira da shi Buharin ya bayar akan tsaro sun yi ɓatar dabo, amma ba abin cika ba. Kuma hirar nan gata nan da BBC Hausa ya a lokacin ba wai a ɓoyayyen guri ya yi ba. To dai almundahana na ɗaya daga cikin manyan matsaloli uku. Babbar matsala ta uku ita ce rashin haɗin kai. Rashin haɗin kai a tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnoni. In cewa kula za ki ga cewa gwamnonin jihohi kowa abin da ya ga dama yake, sai gwamnan Zamfara ya ce shi ya wato yana tattaunawa da su ne zai yi sulhu da su, gwamnan Kaduna ya ce shi ba zai taɓa sulhu ba, gwamnan Katsina kuma yau ya ce yana sulhu gobe ya ce baya sulhu. Ita kuma gwamnatin tarayya bata tashi ta kira gwamnonin nan, bakin ga ba haɗin kai. Kuma wanda yake ribatar rashin haɗin kan nan su 'yan bindigan ne. Sannan kuma hatta su jami'an tsaron gwamnatin tarayya babu haɗin kai tsakaninsu. In aka kai hari sai ki ji jami'an tsaro na farin kaya DSS suna cewa ai mu mun tattara intelligence, mun tattara bayanai, mun tura ba ai aiki da shi bane kamar lokacin da aka kai harin jirgin ƙasa din nan na hanyar Kaduna zuwa Abuja. Haka 'yan sanda za ki ga suna gasa da sojoji. Sojojin ƙasa suna gasa da sojojin sama, kuma gasan nan ba mai kyau ba, kowa gani yake shi dan uwan shi bai kai ba. Kuma wato in baka so, saboda haka wannan rashin haɗin kai a haɗa hanci guri ɗaya a yi tsari tare a aiwatar tare. Abu na ƙarshe da zan ce a haɗin kai kuma rashin kyakkyawan haɗin kai da maƙotanmu. Tunda ai manyan matsaloli wato manya-manyan abubuwan da suke rura rikicin nan abu uku ne, wato ƙwayoyi ne da makamai da kuma wato babura masu tsananin ƙarfi da ake kawo su daga China. Duka ukun nan ba wanda ake yi daga Najeriya, ta iyakokinmu suke shigowa. Saboda haka in baka haɗa kai da Benin da Niger da Chadi da Kamaru ba za ka iya magance matsalar ba. Ina ganin kuma shi wato Tinubu abin da ya kamata ya mai da hankali a kai.
Wato dama shi ne nake so mu kai ga haka, in ce to a kadara shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu zai kira kai ce yau ku zauna. Bulama, yaya kake ganin za mu shawo kan matsalar tsaro a Najeriya? Waɗanne shawarwari za ka ba shi?
Shawara ta farko da zan ba shi Hajiya shi ne National Security Advisor, shi ne idan shugaban ƙasa kuma shi ne hannun shugaban ƙasa akan abin da ya shafi tsaro. In kuma baka samu ƙwararre wanda ya fahimci matsalar ciki da bai ba, to za a samu matsala sosai. Idan kika kula shekaru 30 da suka gabata daga 1993 zuwa yau, mun yi masu ba da shawara akan harkar tsaro guda 9. dukkanin su sojoji ne banda guda ɗaya banda Sama'ila Gwarzo wanda wato mai aikin tsaro ne na farin kaya DSS dukkan sauran sojoji ne kuma harkar tsaron nan ba magana bindiga ce da bullet kawai ba
Bulla mabukaki kenan a wata tattaunawa mu da shi yayin wata ziyara da ya kawo a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga Zara Ofagi da ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin kotun kolin Australia ta yi watsi da buƙatar da Rasha ta gabatar ta wani umarni. Wanda da an yi amfani da shi da ya hana tashin ofishin jakadancin Rasha daga wani wuri a Canberra babban birnin kasar da take watsi da bukatar ta Rasha mai shari'ar babban kotun Jane Jagod ta ce kalubalantar wannan shari'ar da Rasha ta yi bisa tanadin kundin tsarin mulki mai rauni ne kuma mai wahalar fahimta majalisar ta zartar da dokar ta baci a ranar 15 ga watan Yuni wacce ta soke hayar da aka baiwa Rasha na wannan gini da aka sarinsa ba komai a ciki bisa dalilai na tsaro saboda idan ba haka ba sabon ofishin jakadancin zai iya kasancewa kusa sosai da ginin majalisar kasar babban ci gaba da ke tafe a game da jinyar cutar kansa zai iya zama samun rigakafi bayan kwashe shekaru da dama ana bincike inda aka samu takaitacciyar nasara Masana kimiyya sun ce bincike ya kai ga wani matsayi inda da yawa ke hasashen za a samu allurar rigakafin nan da shekaru 5 waɗannan ba allurar rigakafin da aka saba yi bane waɗanda za su hana cututtuka amma za a iya amfani da su don rage cutar kansa da hana ciwon dawowa allurar rigakafin za su mayar da hankali wajen cutar kansar mama da ta huhu da kuma nasarorin da aka samu a wannan shekara a kansar fata mai kisa da kuma kansar ciki muna samun wani abin da za mu iya aiki a kai yanzu ya kamata mu ƙara ingantawa in ji Dr. James Gully wanda ke taimakawa wajen jagorantar wata cibiyar ciwon kansa ta ƙasa da ke samar da magungunan rigakafi game da rigakafin cutar ta kansa
Sai da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu wayi rahotanninmu. Hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta ce tana fuskantar matuƙar wahala wajen tattara bayanai irin na kimiyya game da kwakwalan masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a fafutukar da take yi. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Nasir da cikakken rahoto.
Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fafutuka wajen yaƙi da sha da safaran miyagun ƙwayoyi saboda illolin da suke haifarwa a cikin al'umma musamman ma wannan lokaci da rashin tsaro ya addabi jama'a. Hukumar da ke yaƙi da sha da safaran miyagun ƙwayoyi ta ce tsaye take kaumun wajen sauke nauyin da ya rataya a kanta kuma ƙarƙashin jagorancin shugabanta Muhammad Buba Marwa tana samun nasarori a jihohi daban-daban. A jihar Sokoto kaɗai hukumar ta samu nasarar kame kayan maye da nauyin su ya kai kusan kilogram miliyan 2 kuma ta kama waɗanda ake tuhuma da laifi da yawan su ya kai 247 daga watan Janairun shekara ta 2022 zuwa yau. Sai dai komandan hukumar a Sokoto Iro Adamu Muhammad ya ce suna fuskantar kalubale idan suka gurfanar da waɗanda ake tuhuma da laifi a gaban kuliya.
Kamar misali wato akwai abin da ake kira scientific analysis wato abu ne wanda ake yin shi a lab wanda za a prove in akan gaskiya wannan abu da ka kama shi abin laifi ne. Dole sai mun aika Lagos kowane mutum ɗaya da za a kai shi kotu sai an kai nashi Lagos an yi wannan abu an dawo da shi tukunna mun gabatar gaban kotu ta karba. To idan muka samu ko delay muka samu abun ba kawo shi da wuri ba kotu tayi magana sai kaga ta zartar da hukunci akan bamu yi kaida ba. To ta wannan fannin gaskiya muna da samu dan matsala.
Duk da haka wasu 'yan Najeriya na tsokaci akan kamen da hukumar ke yi kamar yadda Farfesa Tukuru Muhammad Baba ke da waɗannan tambayoyi.
Shin abinda aka kama nawa ne saura a cikin ƙasa? Nawa ake amfani da shi a cikin ƙasa kuma muna iya ci gaba mu tambaya waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa an kai su gaban kuliya wannan abin damuwa ne kwarai da gaske
amma hukumar ta ce tana kona kayan da take kamawa domin ba su da amfani barin su a cikin al'umma. Har ma komandan hukuma a Sokoto ya ce sun tsara kona wasu kayayyakin maye a watan gobe.
Wannan magani da kaga muke ajiwa ba hurumin mu bane mu tashi kawai akai zamu dauka mu je mu kona, sai mun bi akwai kaidoji da ake bi. To yanzu mun bi kaidojin nan zamu destroying din, zamu kona magunguna wanda muka kama shekara da shekaru wanda yawan su ya kai tons masu yawa wanda zamu kona. To wannan abu zamu yi ta wannan wata da zamu shiga insha Allah.
Har wayo wasu jama'a na ganin ya kamata gwamnatin Najeriya ta karasa ido ga hukumar yaki da sha da safarar miyagun kwayoyi, kamar yadda wani mai fafatuka akan lamarin Nuruddin Abdullahi Attajiri ke cewa
na safarar ido a sa ado addiba irin abubuwan da kake suna kawa, ka san ga al'ada duk abu guda aka kamai wakila 10 ko 20 sun wuce. To wannan ba karamin nasara bace ga abubuwan da muke ganin na faruwa na kamitin kayayyakin, amma gaskiya akwai bukatar karasa ido, sannan kuma su hukumomin da abin ya shawa a ƙara karwar da su da fasun kayan aiki.
Hukuma ta ce duk da kalubalen da take fuskanta ba za su sata sanyi ba wajen gudanar da aikin ta yadda ya kamata, da yake tana da jajirtaccen shugabanni da kuma ma'aikata, sai dai tana neman gudunmuwa daga kowa da kowa domin ƙara samar da al'umma tsarkakakka daga sha ko kuma fatocin miyagun kwayoyi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma sai rahoton mu na gaba da ya fito daga jamhuriyar Niger, inda sanya a hankali wasu 'yan kasar suka fara mayar da hankali wajen amfani da jirgi mara matuki wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Yusuf Abdullahi.
Bisa al'ada dai jama'an tsaro ko masu shirya fina-finai ne suka fi amfani da jirgi mara matuki ko drone a ayyukan da suke gudanarwa. To sai dai wasu matasan Nijar masu ilimi a fannin amfani da jirgi mara matuki sun fara kwadaitar da sauran bangarorin ma'aikata muhimmancin amfani da jirgin, musamman ma a fannin noma da kiwon lafiya da kare muhalli da dai sauransu. Mumuni Gingaren Shamsudina na ɗaya daga cikin waɗannan matasan, ya kuma fara bayyana matsayin jirgi mara matuki a wannan zamanin.
Jirage mara matuka na'urori ne da zamani ya kullo da su, waɗanda kuma ke taka muhimmiyar rawa wajen tattara bayanai daban-daban ta hanyar amfani da kamararsu da ke ɗaukar hotuna, waɗanda daga bisani muke gudanar da bincike a kansu ta hanyar amfani da wata manhaja da ke fassara hotunan da jiragen mara matuka ke ɗauka.
Fannin noma na ɗaya daga cikin fannonin da jirgin mara matuki ke taka rawa a zo a gani.
Za mu iya gano halin da gona ke ciki idan albarkacin gonar na fuskantar wata barazana ta ƙwari. Idan kuma muka tabbatar da haka, za mu yi amfani da jirgin mara matuki mu kai ɗauki ga gonar ta hanyar fesa mata maganin kashe ƙwari.
Kazalika a fannin kiwon lafiya, amfani da jirgin mara matuki zai taimaka wa jama'an kiwon lafiya ta fannoni daban-daban.
On peut produire une carte de la situation des centres de santé intégrés.
Tare da jirgi mara matuki za mu iya tantance adadin yawan asibitocin da ke wani yanki na Nijar ta hanyar amfani da wata na'ura ta musamman da a yanzu haka muke aiki a kanta. Wannan tsarin idan mun kammala aiki a kansa zai taimaka wa hukumomin kiwon lafiya na Nijar ta hanyar sauƙaƙa musu aikinsu, musamman ma ɓangaren tattara bayanan da suka shafi kiwon lafiya.
Azaka Mumuni Gingaren Shamsudina ya kafa wata cibiya ta musamman da ke kula da baiwa matasan Nijar horo kan amfani da jirgi mara matuki a ayyukan da suke gudanarwa, kuma sannu a hankali cibiyar na samun karbuwa wajen matasan Nijar. To sai dai babban kalubalen da masu amfani da jiragen ke fuskanta a Nijar shine ka'idodin amfani da shi da hukumomi suka tanada, musamman ma idan aka yi la'akari da matsalar tsaron da wasu yankunan Nijar ke fuskanta. Yusuf Abdullahi, Taskar VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Allah a gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto. Kada dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A can jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe aka so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba,
kan gimana da ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa ne da wakiliyanmu Madina Dauda da tare da wasu shahunan malamai dangane da matakin da gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ta dauka na fara baiwa daliban Najeriya bashi domin gudanar da karatun gaba da sakandare kafin lokaci ya halansa. A shirin namu na yau za ku ji Madina Dauda tare da Professor Umar Kyari na Jami'ar Abuja game da ingancin wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
To ni ina ga wannan shiri na ba daliban gabar sakandare bashi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatunsu yana da sarkakiya kwarai da gaske. Kuma in dai ba wai an fara aiwatar da shi komai ya tafi daidai ba, to ni ina da shakku akan cewa komai zai iya tafiya daidai, kuma ina da dalilai da dama. Na farko dai tsananin lalacewa da sashen ilimin gabar sakandare ya yi, da kuma kasancewar a fili take gwamnati tana so ta tsame hannunta gaba ɗaya akan tallafawa makarantu domin su sai a kan kafafuwansu, wato cewa sai an tura komai ga al'umma, dalibai da kuma iyayensu. Kuma su mabukatan wannan bashi ba suna nan bila adadin gomin miliyoyi, to anya za a iya samun kuɗin da za a bawa dalibai da dama wannan bashi a mutane nawa za a bayar, ya za a aiwatar da wannan bashi, nawa za a bayar kuɗin ma da za a bayar zai ishe su, ya za a biya wannan bashi. Duka waɗannan waɗansu tambayoyi ne waɗanda amsoshinsu suna da wuya kwarai da gaske zuwa yanzu. To amma maimakon mu shura abun gaba ɗaya mu ce ba zai yi ba, to sai mu sa ido mu ga yadda za ta kaya. To amma ni dai gaskiya ina da shakku kwarai da gaske, musamman kasancewa saninmu ne yadan da abubuwa suke faruwa a ƙasar nan. Shiri duk kansa sai waɗansu abubuwa za su kunno kai su lalata shi. Kuma ni ina ga a aƙidance babban dalilin da ya sa aka kawo wannan shiri shi kanshi abu ne mai tada hankali, shi kanshi abu ne wanda dole a ta muhara a kan shi. Wato a ce gwamnati ta tsame hannunta a lokaci guda akan tallafawa makarantu a cikin yanayin talauci da kunci na rayuwa da ake ciki, yana da hadari kwarai da gaske. A ce kawai wai wannan bashin da za a bayar kusan shi ne zai mai gurbin irin tallafi da gwamnati take ba makarantu, wannan wani babban lamari ne. Tunda yanzu Allah kawai ya san daga shekarar karatu ta gaba nawa jami'o'i da sauran manyan makarantun gabar sakandare za su sa a matsayin kudaden makaranta, to shi kanshi wancan kudin na a zo a gani ne zai iya biyan wannan tallafin, sa'an nan yaushe za a bayar.
Amma shugaban hukumar kula da harkokin ilimin sakandare Board 1 a nan birnin tarayya Abuja, Sani Sylvester Monidafe, ya yaba da dokar, sannan ya ce kar a duba matsalolin da ka iya tasowa a wannan doka, a dubi alfanunsa nan gaba.
Kowane ɗan ɗalibi makaranta ka dauki bashi ka biya school fees naka, inda ka aka samu je ka kare makaranta sai ka biya, yana da kyau. Ba wata excuse na cewa wai ban yana biya kudin makaranta ba, wancan ya wuce yanzu gashi na baka loan. Amma in baka biya ba akwai dokoki wajen 6 ko 7 ne abun za a yi a kama ka. Wani suna faɗa wai ko da an bayar ma ba za a biya ba, oho dai a soma yara musu je makaranta. Ina Second Education Board na FCT Abuja, na san akwai matsala da yawa da muke shi a ƙasar nan. Matasa yara ƴaƴanmu suna sun gama JS1 ba fili zai shiga SS1, muka zo wani abu da ke kira out of school children miliyan 15. To yanzu su ne suke taya ƴan Boko Haram, su ne suke kidnapping, su kome ka suna matasa da yawa. Ana afaɗa a Turance enzymes na suna zumiya jikinsu kaman da lantarki. Yanzu maganan kuma zuwa makaranta ba magana ba ya biya school fees ba. Ni da ke magana yanzu hakan nan na da yara wajen 25 na soma kenan ma a Jimeta da Mawa State, na biya musu school fees, primary school, secondary school, college of education, nursing school, legal studies, the universities na federal da Najeriya alama na biya musu school fees. Na wani school fees 2,000 abin mamaki ba su ya pension biya ba. Da wannan sabon doka yanzu sai je banki kaman karman loan ne ka karbi loaninka ka biya school fees ka kare kana aiki sai ka biya, yana da kyau.
Shi kuwa sarkin dawaki mai tuta gusau Sanusi Bala Turaki ya ba dalibai da matasa shawara ne kan dokar laminin ilimin, inda yake cewa dalibai su rungumi wannan laminin da zuciya daya.
Kirana ga matasa shine na farko a dage a nemi ilimi, kuma shi neman ilimi abu ne mai wahala sai an dage, amma idan aka dage aka nema daga ƙarshe za a ci riba, za a ci moriya abun. So kirana ga matasan mu shine ayi hakuri duk da wahalar da take ciki da inconveniences da yake cikin harkar karatu, a dage a nemi ilimi daga baya za a ji dadi. Kuma ina kira ga matasa da gar a zauna bayan an nemi ilimi. Shi ilimi ba wai ka je makaranta kai karatu ne don ka jira ka samu aikin gwamnati ba, wannan ba shi bane. Kai karatu ne domin karatu ne ya amfane ka, ka iya dogaro da kanka ta hanyar sana'o'i daban-daban. Lokaci ya wuce da mutum zai je ya gama karatu ya zo ya zauna yana jiran gwamnati ta bashi aiki. Lokaci ne da zaka je kai karatu, a lokacin da kake karatu ka tabbatar da karatun nan kana yin shi don kai dogaro da kanka. A tsawon Tinubu ya maganganu ta yadda zai magance matsalar yajin aiki da ake fama da su a universities din mu, da samar da ingantaccen ilimi a universities din mu. Suna da tabbacin insha Allah shekara biyu na farko za a ga canji a bangaren ilimi, lafiya da dukkan sauran taskoki na rayuwa.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, a madadin wakiliyanmu Madina Dauda da kuma bakin namu, sai jami'ar ta bada umarni da kuma daidaita shirin. Julie Ladies Gresham naku baban ya ji furin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
An hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi ne abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake.
To madalla, yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kukan turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Sama'il Agnes Malam Faturi, mazaunin Difa, Jamhuriyar Nijar, mai cewa yau take ranar tunawa da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Don haka kiran da nake son na yi ga shugabanni shine su sani cewa a ƙasar mu Najeriya rashin aikin yi ga matasa shine yasa su shiga cikin halin shan miyagun ƙwayoyi. Don haka ya kamata a lura da matasa masu irin wannan ɗabi'ar don kawar musu da matsalar rashin aikin yi. Ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya, masu cewa assalamu alaikum muryar Amurka, muna kira ga mahajjatan ƙasar mu Najeriya da su zama jakadun Najeriya na ƙware a ƙasa mai tsarki yayin da suke gudanar da aikin haji da kuma bayan sun kammala, su guji abin da ka iya zubar da mutuncinsu da na ƙasarsu a idan duniya. A ƙarshe muna fata za su saka ƙasar mu Najeriya cikin addu'o'insu. Sai kuma ra'ayin Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki, jihar Baucin, tarayyar Najeriya, mai cewa salamu alaikum BOA Hausa, ku ba ni dama ne kira ga matasanmu da su gujewa duk wata hatsaniya a yayin yin bukukuwan sallah, da fatan za mu yi sallah lami lafiya abin su mu'amin. Ra'ayi na biye na Malam Hamidu Kala Labuwa ne, jihar Rifa, Jamhuriyar Nijar, mai cewa salamu alaikum BOA Hausa, da fatan kowa yana lafiya. Kira na zuwa ga matasa na ƙasar mu Nijar da ma na Najeriya shine don Allah su bar tukin ganganci na motoci da babura a kan layi a yayin bukukuwan sallah. Da ƙarshe Allah ya kawo mana zaman lafiya albarkacin wannan sallah, amin summa amin. Sai kuma ra'ayin Abubakar Girgir, mai cewa salamu alaikum BOA Hausa, sallah biki ɗaya rana a daidai lokacin da sallah babba ta rage kwana biyu, muna addu'ar Allah ya sa a fara bukukuwan sallah lafiya a kuma kammala lafiya. Ina kira ga 'yan kasuwa da su sassauta domin al'umma su samu gudanar da bikin sallah cikin jin daɗi da walwala, da fatan za a kaucewa yi wa nama cin ƙeta don abin da kaje ya dawo.
To madalla masu sauraro, kuma da haka ne za mu naɗe tabar mashirin namu na wannan lokaci.
sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu karfe 9:30 daidai agogon Najeriya da Niger, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Zara Ufagi da ta karanto labarin duniya. Sai de Seleng Melakenen. Tun abu gafarci ne. Wato jami'in da ya bada umarni kenan, ban faɗi sunan shi daidai ba, amma gafara da ma sauran waɗanda suka taimaka shirin. Yanzu muku kamar da kuka ji shi, Hawwa Sharif ke fatan zamu ne lafiya. Sai anjima.